نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa na musulmi ina mana gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah alal haqiqa yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana kasancewar mu musulmi domin ni'ima ta musulunci ita ce mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da ita ita ce ni'imar da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku gare ku kuma na cika muku ni'ima ta gare ku sannan kuma na yardan muku musulunci ya zanto shine addinin ku sannan bayan ni'imar kasancewar mu musulmi ni'ima ta biyu ni'imar kasancewar mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman annabawa kuma shine cikamakin su kuma shine mafi daraja cikin halittun Allah gaba daya al'ummar sa ita ce mafi ficiyar al'umma wanda babu wata al'umma a doran kasa da tafita da aka ubangiji subhanahu wataala yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne mafi fita al'umma da aka fitar da ku aka fito da ku cikin sararin duniyar nan domin mutane kuna yin imani da kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mummuna sannan kuna yin imani da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace antum tufuna 70 ummatan antum afdaluha wa akramuha ala Allah ku wannan al'umma ta annabi Muhammad ku ne cikon al'umma ta 70 a cikin duk al'ummomi da suka wuce baya 69 ku da aka cika 70 din da ku ne mafiya falala ku ne kuka fi daraja a wurin Allah sama da sauran dan haka ne ma ubangiji ta'ala ya sanya mu zama shaida akan sauran al'ummomi gaba daya Allah madaukakin sarki ya kaddara al'ummar annabi Muhammad ta zanto shaida akan kowace al'umma da ta shude baya a ranar tashin kiyama da haka Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mun sanya ku zanto al'umma zababbu dan ku zanto masu bada shaida akan mutane kuma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida akan ku ma'anar ranar tashin kiyama kenan kuma dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin littafin sa ajina min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa yaya halin mutane zai zama ranan tashin kiyama idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan kowace al'umma muka zo mata da mai bada shaida akan ta waji'na bika ala ha'ula'i shahida kai kuma wannan annabi muka zo da kai dan ka zanto mai bada shaida akan al'ummarka kaga da wannan aya ta cikin suratul nisa da waccan ta dazu ta cikin suratul baqara dukkansu suna nuna al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne shaida akan al'ummomi sai hadisi kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari wanda manzon Allah ke cewa za a zo da annabi Nuhu alaihi salam a gaban Allah ranar tashin kiyama a zo da al'ummar sa ubangiji ta'ala ya tambaye annabi Nuhu ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba yace shin ka isar da manzancin da na dora maka zuwa ga mutananka annabi Nuhu zai ce eh na isar ya ubangiji sai kuma a tambaye al'ummar sa shin annabi Nuhu ya isar muku da sakon da aka aika shi da shi zuwa gare ku ko bai isar ba sai su ce ma ja ana min basirin wala nazir ba wani manzo da muka gani ba wani mai gargadi da muka gani sai Allah madaukakin sarki ya tambaye annabi Nuhu, na tambaye ka kace ka isar, su kuma sun ce baka isar ba, wane ne shaidarka akan cewa ka isar da manzancin? Sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatuhu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su ne shaida akan na isar. To sai a kiraye mu sai mu bada shaida akan annabi Nuhu ya isar. Ita ko shaida tana ginuwa ne akan idan ka ji ko ka gani ko ka hada ji da gani a gabanka abu ya faru, sai ka bada shaida gurgurdan yadda ka ji ko ka gani. To amma mun mu me zamani da annabi Nuhu alaihi salam ba, amma tare da haka shaidar mu cewa ya isar karbabbiya ce, don mun karanta alqur'ani mai girma mun ga irin gogurmayar da annabi Nuhu alaihi salam ya yi da mutanansa, da dauki ba dadin da yayi tattare da su wajen isar musu da musulunci. Asha fihim alf sanatin illa 50 aman, shekara 1950 yayi 950 yana wa'azi, ba wani zarfin zaman da zarfin makan da annabi Nuhu bai amfani da shi ba. Ya kira su da rana, ya kira su da dare, ya kira su daidaiku, ya kira su cikin taro, yayi asirrance, yayi abayyane. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Wannan duka a jumlace, wato abinda annabi Nuhu kenan yayi ta amfani da shi na lokuta da zamanna mabambanta juna wajen gamsar da mutanansa. Mun karanta a Qur'ani mun gani abin nan da Qur'ani ya sanar da mu da shi zamu dogara wajen yin shaida ga annabi Nuhu ranar tashin kiyama. To wannan duk abu ne da ke nuna fifiko mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kaga bayan ni'ima ta musulunci da Allah ya mana, to kuma sai aka mana ni'imar kasancewar mu a musulmin ma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wata ni'ima kuma doriya akan wannan wanda tana tare da wannan, bayan an yi ka musulmi kuma bayan Allah ya yo ka ka kasance cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'ima kuma mafi girma doriya akan wannan a cikin waɗanda suke da awar bin annabi Muhammad, Allah ya sa ka cikin ahlus sunna. Domin idan Allah ya sa ka cikin ahlus sunna ma'ana baka tare da bid'a kenan. To ita kanta wannan ni'ima ce wadda take mafi girma cikin ni'imomi, domin su ahlus sunna su ne waɗanda ba su da wani suna din sai ahlus sunna. Kuma dalilin da ya sa aka sa musu suna ahlus sunna, dan su din ahlus sunna ne, ma'ana ba su da wani abin bi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam a bangarori daban-daban, a matsayinsa na shugaba su yi koyi da shi in sun samu shugabanci, a matsayinsa na mai ibada su yi koyi da shi wajen ibadarsa, a matsayinsa na komandan yaki a filin daga da ya jagoranci al'umma a filin Badar da Uhud da sauran yaki-yake su yi koyi da shi in sun samu kansu a wannan halin, a matsayinsa na mai saye su yi koyi da shi yayin da za su saya, a matsayinsa na mai sayarwa su yi koyi da shi yayin da za su sayar, a matsayinsa na siriki da ya aular sai su zama kamar shi, a matsayinsa na siriki da ya auro a gidan wani yaya ya mu'amalanci wanda ya auro a gidansa. Sukan kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ta dukkan bangarorin rayuwarsa, kuma su yi kokarin yin koyi da shi a cikin kowane abu, iyakacin yin su sai fa abin da suka kasa. Da wuya ka ce ga wani mutum abinda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa ya samu cin nasarar aiwatar da hakan 100%. Amma abinda malamai suke cewa fatashabbahu in lam takunu mithluhum inna at-tashabbuha bil kirami falahu, ku yi kokarin kwaikwayan su koda ba ku zama su din 100%, domin kwaikwayan mutum nagari wannan tsira ne kuma rabota ce. To wannan kasancewar ka ahlus sunna ba karamin riba bace ba. To wani da dama idan sun ji an ce ahlus sunna kan mutane yakan daure su wane ne ahlus sunna bayan kasancewar mutane musulmi, dan me kuma za a zo a cewa mutum kuma wani ahlus sunna ba doriya akan sunansa musulmi? Alal hakika suna na musulunci ko suna na imani shine babban kambe wanda alqur'ani ya bayyana, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa ta musulunci da da'awa ta imani, sahabbai za su zo su tambaye shi, ko wani lokaci mala'ika ya zo ya tambaye shi ya ce da shi menene musulunci, manzon Allah ya bayyana menene imani, manzon Allah ya bayyana. A wafd bin Abdul Qais suka zo suka tambaye manzon Allah menene musulunci, ya bayyana. Mutane da dama duk sun tambaye shi, ya bayyana musulunci, ya bayyana imani. Dan haka da sunan musulunci da imani ne sahabbai suka rika kiran junansu, kuma suka rika mu'amalantar juna da shi. amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, to sai ya kasance an samu waɗansu mutane waɗanda san rai ya yi kakagida a cikin zukatansu, waɗansu kuma jahilci. Sai san rai ɗin nan da jahilci ya ja su wajen ɗaukan wani salo na addini, duk da suna kiran kansu suna musulmi, amma suka ɗauki wani salo na addini, suka ɗauki wani salo na fahimtar addini, saɓanin yadda annabi ya koyar da sahabbai, saɓanin yadda su sahabban annabi ɗin suka koyar da zarata cikin almajiransu, tabi'ai kenan da tabi'u tabi'ina. To irin waɗannan mutane da suka rika fitowa, waɗansu su ɗauki addini da zafi sama da yadda ake bukata, waɗansu kuma su ɗauke shi da sanyi sama da yadda ake bukata, waɗansu su hukuntar da hankali, da mayar da hankali shine abin bi saɓanin abin da nasi ya tabbatar, waɗansu dalilai daban-daban suka yi ta sa mutane suka yi ta kaucewa tafarkin da wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗora mutane a kai. To amma kar ku manta dukkaninsu suna kiran kansu da suna musulmai. Alal misali, mutanen da suka ɗauki aƙida ta shi'anci suna kiran kansu suna musulmi, ko ba za su yadda ka kira su da wani suna ba musuluncin ba. Amma idan ka kalli aƙidarsu da suka gino a kanta, sai daga ciki akwai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai zagin iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da dai sauran abubuwa waɗanda suke munana wanda suka sha bamban da ainihin musulunci ɗin tsantsa. Haka mutanen da suka ɗauki mu'tazilanci, su kuma a cikin aƙidarsu akwai gina waɗansu aƙidu wanda sun ci karo da Qur'ani, sun ci karo da hadisi, sun ci karo da yadda annabi ya koyar da addini. Kaga su ma amma duk da haka suna kiran kansu suna musulmi. Haka idan ka ɗauki khawari, haka idan ka ɗauki alƙadariya, haka idan ka ɗauki murji'a, haka dukkan waɗansu ƙungiyoyi wanda yanzu ba lokaci ne na kawo salsalar tarihansu da kuma bayani ko sharhin waɗansu daga cikin munanan aƙidunsu ba. Amma dai dukkaninsu kowa ba wanda ya yarda cewa shi ba musulmi bane ba. Kowa yana da'awar musulunci ne. Hasali ma kowane ɗaya cikin ɓangarorin gani yake ma shi ne musulmi original one, sauran duk ƴan jabu ne. Idan ka ɗauki aƙidar shi'anci sai su kaɗai ne musulmi, duk wanda ba ɗan shi'a ba musulmi bane ba. Idan ka ɗauki aƙidar mu'tazilawa haka suke ɗauka, haka idan ka ɗauki khawarij da murji'a da sauransu. To dukkaninsu kuma suna da waɗansu aƙidu ko waɗansu ayyuka ko waɗansu maganganu wanda sun ci karo da zahirin Qur'ani, sun ci karo da zahirin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai wannan ta sa musulman da suka yi ragowa kan tsantsar musuluncin da shi'anci bai shige shi ba, ko mu'tazilanci bai shige shi ba, ko ba murji'anci da sauran waɗansu bid'o'i, sai suka buƙaci lallai su samu wani kambe da zai bambanta su da sauran. To sai suka kalli sauran ƙungiyoyin, ko waɗanne galibi ana danganta su ne amma dai zuwa ga mutumin da ya fara kira zuwa ga abin, ko zuwa ga siffar aikinsu. In ka ɗauki mu'tazilawa, asali ana jingina su zuwa ga Wasil ibn Ata al-Ghazal, wanda Wasil ibn Ata al-Madri ne na Hasan al-Basri, wanda ya ƙirƙiro aƙidar cewa idan mutum ya aikata kaba'ira kamar idan mutum ya sha giya ko ya zina, yace shi ba zai ce masa musulmi ba, sannan shi ba zai ce masa kafiri ba, wa yana manzila bainal manzilataini, domin da musulmi ne da bai sha giya ba da bai zina ba, amma kuma da kafiri ne to kuma za a kwace masa sunan imani, wa yana manzila bainal manzilataini, shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba, saka tsakiya kenan. Amma fa ya yarda cewa wai a ranar tashin kiyama kuma huwa mukalladin fil nar, za a dawamar da shi a wuta. To kaga wannan mummuna aqida ce. To Hasan al-Basri na zaune yana bada karatu, sai aka zo aka yi masa tambaya akan irin wannan aqida, sai ya shiru bai ce komai ba, don saboda baya son ya bude kofar fitina cikin mutane. Sai Wasil ibn Ata sai ya ja gefe guda, da aka sake wa Hasan al-Basri tambaya sai ya bada fatawa yadda ya fahimta cikin addinin musulunci. To wannan fatawar ta saba da abin da Wasil bin Ata ke so. Sai Wasil bin Ata ya ja gefe guda, shi ma ya kafa sansani da almajiransa gefe guda, yana bada fatawa kishiyar ta malamin sa. To a lokacin sai Hasan al-Basri ke cewa i'tazala anna Wasil, yace Wasil ya bangare gefe guda, ya tafi gefe guda. To daga lokacin duk waɗanda suka bi Wasil kan aqidar sai ake kiransu al-Mu'tazila, wato waɗanda suka bangare suka kyale sauran musulmai. To kaga wannan sunan da aka ba su suna ne na mai aikinsu. to haka idan ka dauki Shi'a sunan da aka ba su suna ne na aikin su, idan ka dauki Ash'ariyya sunan da aka ba su suna ne na malamin da ya kirkiro aqidar ake bi. Dukkan wani wanda yake kan tafarkin da ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai ka samu sunan nashi ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba, ko dai suna ne na wani malami da yake ganin yafi so a danganta shi zuwa ga malamin sama da Annabi, ko suna ne na wani nau'in aikin ko ba irin na Annabin ba. To amma su ahlus sunna tunda ba su da kowa a gaban su sai manzon Allah, sai suke son a jingina su kai tsaye zuwa ga manzon Allah, sai a ce da su ahlus sunnati wal jamaa, wato mabiya sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda idan ka sami wani wanda yake bid'a ba zai da ce masa wannan ba, ina ba ta an fahimta. Domin idan sun yi da'awar suka ce maka musulunci, dan me zaka ce ahlus sunna? Su ma sai ka ce su cire kamban shi'anci, kawarijanci, kadariyanci, jahamiyanci, ko ba haka ba, su cire sunan tijjaniyanci, kadiriyanci, dukkan wani abin da suka jingina ma kansu, ko sunan malami, ko sunan shehi, ko sunan aiki, su cire a koma tsantsar musulunci, Qur'ani da hadisi, to ba za su yarda ba. Sannan idan aka duba aka kalli kai sunanka da nasu, kai da wa kake dangantuwa, da malaminka, da wani shehin garinka, da wani waliyin garinka, zuwa ga Annabi kake dangantuwa kai tsaye, su kuma suna dangantuwa zuwa ga wani mutum ba Annabi ba. Dan Allah, da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da Annabi, da mutumin da ya danganta maganarsa da aikinsa da wani ba Annabi ba, wane ne yafi babban rabo? Ai, ko hada ma ba za a yi ba, ko hada ma ba za a yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga Umar dan Khattab yana rike da waɗansu takaddu an rubuta waɗansu bangarori na At-Tawrat a ciki. Kila Umar yana karantawa ne a matsayin wani abu na tarihi, ba wai dan ya dauke shi a madadin Qur'ani da hadisi ba, amma dan manzon Allah ya taka masa burki sai da nuna bacin ransa akai. Yace yanzu haka za ku yi in Khattab, aw ma ataitukum biha bayda'a naqiya, shin ban zo muku ba da turban nan ta musulunci fara sal da ita gwanin ban sha'awa, amma yanzu ka zo ka rike wannan sallar tafai na At-Tawrat a hannunka? Yace law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, da Annabi Musa yana da rai da ba abin da zai sai da bi ne. Annabawan da duk suka wuce baya tun daga kan Annabi Nuhu alaihi salam zuwa yau, inda Allah zai kaddara wa musu dawowa duniya yanzu, to cikin su ba wanda zai aiki da littafin sa sai da Al-Qur'anin da Annabi Muhammad ya zuri, cikin su ba wanda zai aiki da sunnar sa sai sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan abinda Allah ya zana kenan a cikin Ali Imran, wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqararna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Abinda Ubangiji Ta'ala ya rike alƙawarin dukkan annabawa, yace lama ataitukum min kitabin, duk abinda na baku na littafi, kowane irin littafi ne. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, sai ga wani manzo ya zo muku yana gaskata abinda yake tare da ku. La tu'minunna bihi, ku yadda lalle za ku yi imani da shi. Wa la tansurunna, ku yadda za ku taimake shi. Qala Allah ya ce da su a aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, kun yadda kun rike alƙawari na da ku kan wannan? Qalu aqarna, annaba suka ce mun ji mun gani ya Allah. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, to ku shaida ni ma ina shaida kan abin nan naku. Ma'ana dukkan wani annabi inda zai zo duniyar nan a yanzu ba zai aiki da littafinsa ba. Annabi Musa ba zai aiki da At-Tawrat ba matukar lokacin Qur'ani ya zo. Annabi Isa ba zai aiki da Injila ba, in dai ya dawo duniyar da Qur'ani zai aiki. Da haka ne ma Imam Zahabi cikin littafin Tajridu Asma'is Sahaba da ya tashi zana sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ciki sai zana da Annabi Isa alaihi salam. Me hujjar kashin su dinin Zahabi? Yace Annabi Isa, manzo Allah ya bada labarin zai zo bayan duniyar nan, ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama kenan, ga hadisai na cikin Bukhari da Muslim da sauransu. Idan ya zo fa ba wani sabon manzo ne zai zo da zai aiki da wani littafi ba, zai yi aiki ne da Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to kaga kenan sharadin zama sahabi al'amura guda uku: yin imani da Annabi, ko ba haka ba, ganin Annabi din, ko gamuwa da Annabi ko da ba gan shi ba saboda makanta ka taba gamuwa da shi, sannan abu na uku mutuwa akan haka. Yace to mun yi imani, Annabi Isa ya yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ya bada bishara da shi kafin zuwan sa. Yajidunahu maktuban indahum fit-Tawrat wal-Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم wannan mun yi imani da wannan yace sannan ya gamu da annabi a daren Isra'i a sama hadisi ya tabbatar da haka sannan kuma zai mutu kan imani tunda shi annabi ne manzo ne yace sharuɗan zama sahabbai duk sun cika to kaga a nan gurin inda dukkan annabawa za su dawo za su yi aiki ne da alqur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya zanto jingina kai zuwa ga sunna ita ce nisba dangantaka da ta kowace dangantaka falala doriya akan dangantakar musulunci to kuma ka dangantuwa zuwa ga sunnar annabi din kai haka ne dan ka bambanta kanka da sauran mabiya waɗansu mutane ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ita kalmar cewa wani ahlus sunna ne ba da'awa bace ta baka ka iya da'awa da baka amma a samu maganganunka da ayyukanka sun gaskata ka akwai alamomi da ake gane ahlus sunna daga cikin manyan alamomi da ake gane ahlus sunna wato ba yadda hujja sai alqur'ani da hadisi bisa ga fahimtar sahabban annabi aqidar ahlus sunna abinda qur'ani ya tabbatar da abinda qur'ani hadisi ya tabbatar bisa ga karantar wasu sahabban annabi to shine abinda ake sawa gaba a matsayin dalili dukkan abinda ba wannan ba to fa sai in ya samu goyen bayan wannan din sannan ya zama dalili abinda duk ba wannan ba wannan kaga aqida ce ta ahlus sunna tsantsar ahlus sunna domin duk wani mutum da za a nuna maka mai falala babu yanda za a yi fa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam falala sahabban annabi sun samu shaida da tabbas cikin alqur'ani da hadisi Allah ya siffanta su da imani ya siffanta su da hijira ya siffanta su da cewa ƴan aljanna ne yayi musu kaza yayi musu kaza duk abinda ake bukata na gata Allah ya gama musu cikin alqur'ani والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا كذا إيمان يسمو وهاجروا كهجرة وجاهدوا في سبيل الله سكى جهادي دان الله والذين آووا ونصروا da kuma waɗanda suka tarbi bakuncin annabi ɗin a Madina suka karɓi bakuncinsa suka taimaki addininsa kaga na farko muhajirai kenan na biyu al'ansar kenan domin wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wannan muhajiruna kenan wallazina awaw wa nasaru duka su biyan sai Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mummunai da gaske ma'ana kila wani wanda ba su ba zai zama mummuni amma dan jabu amma dai su kam su ne mummunai da gaske gahir tabbas ko kokonto babu to kaga kenan tafarkin waɗannan mutanen shine addini ruko da karantarwarsu shine addini dukkan wani wanda zai so ya faɗa musu bakar magana ko ya lakuce musu hanci ko ya jefo ɗansu daga cikinsu cewa sun aikata barna kamar yadda shi a suke yi a ce ai sahabi wane ya yi zina waye waye ya yi barna waye ya yi kaza su samu damar munana wa sahabbai dukkansu wannan jahilci ne kawo haka don in ba haka ba in sahabbai sun yi dukkan laifin ba da suka yi Allah ba da labarin ya yafe musu to shi da aka kawo laifin ya ce ya yafe ka ko me na kace Allah dai shi aka sabawa shi kuma yace ya karbi tuwansu laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم هر ما وقت عندك يجي الليل فين سافر توفي لي هر النبي أقول شيء مسو متون أكون عند بس جي يكين تبوك با كاب ابن مالك ده سؤال متى نيجو دابين سوما إن أنسى ستجمعن تنتظر ما دو سنشجع أما كروني شيء بند سوسي الله يواري سد بند سنشجع تكين تعلن تام كما أكشاك يواري سو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم تقوم يوني ذي شاكم ونا الله تياك الكتوبان سو قبات يهد المهاجرون دال أنصار قبات يهد الكتوبان سو sai wani zuci a ni ban yadda ba ba ya fi musu ba shi fa Allah ne yake ya fi musu sai wani zuci shi ban yadda ba har yanzu sai ya zagi Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wani zuci shi har yanzu bai yadda ba sai ya zagi ummuna Aisha ko wai ko wai Aisha da tun tana dare aka yi mata kazafi wanda ya fika ta'addancin farko shine Abdullahi bin Ubay bin Salul suka yi mata kazafi aka jefe ta da cewa ta aikata zina Allah ya saukar da ayoyi sama da guda goma cikin suratul nur ya wanke ta tas kuma aka tsinewa wanda ya kara cewa hakan. Duk a cikin suratul Nuri kaga an riga an gama magana, sai wani ya zo ce yanzu sai ya mata kage. To kaga duk wannan wato san zuciya kenan. A hakikanin gaskiya yayan uwa, lallai Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabban Annabi wannan shine tsantsar addini. To a wurin Ahlus Sunna wannan ita ce hujjarsa, Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar magabata na gari, bisa ga fahimtar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. In aya zai kafa hujja da ita, zai kokari ya bata da ma'anar da ba sabuwa bace ba akan abinda sahabbai suka sani, ba kishiyar abinda sahabbai suka tabbatar bace ba. In hadisi zai fassara, zai bayar da fassarar da ba za ta ci karo ba da fassarar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan alama ta farko kenan wanda ake gane Ahlus Sunna da ita, koda wajen kafa hujja. Ahlus Sunna baya kafa hujja da mafarki. Ahlus Sunna baya kafa hujja da an ce sun ce kila wa kala, an ce kaza ba kyau, faɗa mana mana waye yace mu ma mu ji, an ce kaza da kyau, an ce kaza da falala, to waye yace, waye yake da ikon cewa din? Ahlus Sunna duk ba sa kafa hujja da wannan, an ce sun ce a mafarki, an yi mafarki da wane, wane yana kaza, wane yana ganin Allah duk mako, wane yana ganin manzon Allah duk sati, wane sun yi tawafi da manzon Allah Juma'a da ta wuce. Ahlus Sunna ba su da wannan hayaniyar. Ahlus Sunna qala Allahu qala Rasulullahi, qala Allahu qala Rasulullahi, shine abinda Ahlus Sunna suka sani, ba su san wani abu daban ba wannan ba. Sannan kuma abu na biyu da ake gane Ahlus Sunna da su, Ahlus Sunna idan ka zage shi ko ka zagi malaminsa ko ka zagi babansa ko ka ci mutuncinsa ko na malaminsa ko na mahaifinsa, a matsayinsa dan adam zai ji zafi, amma baya daure kiyayya daga ba akan wannan sai in ka ci mutuncin sunna din ne. In ka taba sunna zai taba ka, inda zaka zo nan gurin ka kafa lasifika kai ta zagin marigayi shi Abubakar Mahmudu Gumi har garin Allah ya waye, Ahlus Sunna ba za su yi makaranti ba, za su ji zafi babu dadi. Kam ka zagi malamin su, wannan alama ce ta cewa suna son malamin su, ba dadi, amma ba sa daukan makami dan su kare shi malamin, sai dai abinda malamin ke kira. Amma idan ka zo kai wa Allah ƙarya, ka ga aya ka fassara ba daidai ba, ka ga hadisi ka fassara ba daidai ba, Ahlus Sunna ba za su maka kara ba, sai sun yi wa mutane bayani, dan wannan amana ce ta ilimi su faɗa. A lokacin da suke faɗa kuma ba da kai suke ba, kokari suke su mayar da ruwa ya gudana, amma gudanarsa ingantacciya. Da ruwa idan ba a masa wajen tafiya ba, sai ya je kuma ya shiga waɗansu wurare ya ci gidaje inda bai dace ba. To shine su abinda su Ahlus Sunna suke kai. To kaga wannan sifa ce cikin sifofin Ahlus Sunna, wato ba sa ba da kariya ga zatin mutum, gangan jikinsa, a'a suna ba da kariya ne game aqidar, koyarwar, manufar ta addini, abinda duk aka yi wanda ya ci karo da kallon Allah, kallon Rasulullahi, Ahlus Sunna ba za su kyale ba. Wannan kam ko da garin ku daya, ko da kai dangantakarsu da kai dangantaka ce ta kai malaminsu ne su almajiranka, ko kai mahaifinsu ne su iyayenka, ko kai sarkinsu ne su talakawanka, wannan fa ba zai sa su yi maka kara ba, don sai sun faɗi gaskiya, ka'idar Ahlus Sunna kenan. Sannan kuma abu da ke ƙara nuna wato alamar Ahlus Sunna wanda ake gane su da sauran mutane, a gane bambancinsu, ba sa gina gaba ko so akan wani mutum in ba annabin ba, wannan akan sa kawai suke gina alwala wal bara'a gaba ɗaya ma'aqudun bi annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, domin wannan shine abin da su kuma yan bid'a ba su da shi. Domin yan bid'a zaka iya faɗin wata magana wadda ta shafi cikaru da addinin musulunci amma ba su damu da kai ba, amma in ka faɗa wata magana da ta shafi suka ga wani shehinsu ko waliyinsu, to za su yi gaba da kai. Domin akwai waɗansu daga cikin ƴan bid'ar da idan ka zo ka ce Allah uku ne ma ba za su ji haushi ba, annabi Isa dan Allah ne ba za su ji haushi ba, za su iya maka albishir ma da in an zo zafi za su baka ƙuri'a duk baka ba su haushi ba. Amma inda za ka zo ka ce waliyinsu ba daidai yake ba, to nan za su yi gaba da kai, nan za su yi gaba da kai. To kaga wannan ba ƙaramin hatsari bane ba. Sannan wani abu na gaba mai matukar mahimmanci da ya kamata ƴan uwa su gane, wato bambanci tsakanin sunna da bid'a. Ahlus Sunna a wurinsu babu wani mutum ma'asumi sai manzon Allah. Manzon Allah ne ma'asumi wanda baya kuskure, Allah ya riga ya tsarkake shi.
ya tsarkake aikin sa, ya tsarkake ganin sa, ya tsarkake harshen sa. Harshen sa Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, ma'ana baya furci kansa zuciya, duk abin da ya faɗa wahayi ne. Kaga an tsarkake duk abin da zai faɗa da bakin sa. Ganin sa ma zagal basaru wa ma taga, zuciyarsa ma kazabal fuadu ma ra'a, aikin sa gaba daya wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Da haka a aqidar ahlus sunna, lalle idan manzon Allah ya faɗa abu ka fahimta, baka fahimta ba, yayi maka dadi bai maka dadi ba, ka ji dadi baka ji dadi ba, ya saba gidanku yayi daidai da gidanku, dole ka bi dan baka da wani shugaba da yake shi. A haka sahabbai suka kai masa mubaya'a, suka ce mun yi wa annabi mubaya'a bisa ga abin da muke ki da abin da muke so, bisa ga abu mai tsanani da abu mai sauki, bisa ga abin da ya mana dadi da abin da bai mana dadi ba, bisa ga abin da muke da karsashi da walwala wajen yi da abin da ba mu da karsashi da walwala wajen yi. Sun riga sun sallama kawai in annabi ya ce shikenan, babu sauran wani mutum kuma da zai zo ce wani abu a yadda. Da kullu qawlin inda qawli muhammadi fama aminun fi dinihi kamughamiri, in dai annabi ya faɗa magana ta riga ta kare. To a wurin ahlus sunna kenan, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi baya kuskure cikin duk abin da zai isar na addini, ma'asumi ne min kabilillahi allamul ghuyub, amma wanda duk ba annabi ba zai iya daidai, zai iya kuskure. In yayi daidai sai a karbi daidai din sa, in yayi kuskure sai a bar masa kayan sa. Lokacin da yayi kuskure sai a kalla tsakanin kuskure din sa da daidai din sa wanne yafi yawa. Idan daidai din sa yafi yawa, to kuskuren sa guda ɗaya ba zai sa a rushe alherin sa ba, sai a roka masa gafara Allah ya yafe masa kuskuren sa. Idan kuskuren sa yafi yawa, sai ya kokarin jan hankalin sa cewa yaya za a yi gyara kuskuren sa. Ina fata an fahimta. Kaga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma, Sayyidina Abubakar ke bin baya, ba wanda ya fi shi balla cikin ɗaiɗaikun mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai Sayyidina Umar ibn al-Khattab, daga nan sai Uthman ibn Affan, daga nan sai Ali ibn Abi Talib. Waɗannan mutane dangantakarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dangantaka ce kadai ta shi shugabansu su mabiyansa kadai ba, wato bayan wannan ma su surukansa ne. Dan annabi ya auri ummu na Aisha, ya ga sayyidina Abubakar Siddiq, ya auri nana Hafsa, ya ga Umar bin Khattab, sannan ya aurar da ƴaƴansa guda biyu Ruqayya da Ummu Kulsum ga sayyidina Usman bin Affan. Ya aurar da wannan ta rasu, ya ƙara masa ɗaya ta rasu, ya ce in ma da mana da ta uku da mun ƙara maka. Sannan ya aurar da Fatima ga Ali bin Abi Talib. Fatimar da annabi ke cewa bab'atun minni yasu'uha ma yasu'uni wa yasurruha ma yasurruni, abinda duk zai bakanta mata zai bakanta mun, abinda zai dada mata zai dada ni. Tsoka ce daga jikina Fatima, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya aurar da ita ga Ali bin Abi Talib. Sannan kuma dukkaninsu suna cikin as-sabiqun al-awwalun, sannan dukkaninsu suna cikin al-ashratul mubashshirun bil janna, sannan dukkaninsu sune khulafa'ur rashidun, wanda duk ba su ba khalifa bane sai dai ake masa sarki, amma sune halifofin annabi, dan su mulkin su khilafa ce ta nubuwa wanda annabi ya bar duniya ya bari suka yi shekara 30 suna yi. To amma tare da haka, idan Abubakar Siddiq ya faɗa wani abin da ba daidai ba, sai sahabbai suke masa ba haka bane ba, wannan bai nuna ba sa kaunar shi ba, suna kaunar shi kuma suna girmama shi sama da kowa, amma sun san shi ba masumi bane, da haka sai su saka masa bulki. Idan Umar bin Khattab ya wani abu ba daidai ba, sai sahabbai su ce ba haka ba, su yi masa inkari. Idan Usman ya abin da ba daidai ba, sai sahabbai su ce ba haka ba. Idan Ali ya abin da ba daidai ba, sai a ce ba haka ba. To dan Allah, idan da Abubakar da Umar da Usman da Ali an musu inkari, to wane ne wanda zai zo bayan su kuma shi ba za a yi masa inkari ba? Idan da Abubakar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in sun kasance ba masumai ba, suna iya yin kuskure, to waye zai zo daga bayan su kuma a ce baya kuskure? To amma kaga da awata in bid'a, sai a ce idan shehun kai faɗi magana kawai ka sallama ka bi. Haka wani daga cikin su yace wa sallimil amra lahu la ta'tarid walau bi isyanin ata idan furid, yace ka sallama masa al'amari gaba daya, karka ce dan me ko sako kaga yayi, yace to a lokacin an fardanta yasa banne shi gare shi, in kana ta cewa kuma kai kai magana aji an farlanta masa, kai kuma sai kai me yana ka ciki shehi ne an farlanta masa. Dan Allah, dan Allah, wannan magana idan muka yadda da wannan ba sai mu bata addini ba. To wannan ne ya kamata al'ummar musulmi su fahimta, su dauki wani madubi, su rinka hangawa suna gane al'amura yadda za a rarraba. Kuma a kwanaki nake cewa wadansu nake faɗa a Kano a wata hutuba da nayi ta Juma'a, nace dukkanin shehunai da muke girmama da ake girmama su da waliyai, akwai wadanda suke na kwana na, akwai wadanda suke na nesa, idan akwai wanda sun shahara nan kasar, akwai wanda ba su shahara ba, amma mu dauki wadanda suka shahara. Idan ka dauki Sheikh Abdul Qadir, ya zo karni na 4 zuwa na 5 ko wani lokaci makamancin haka, ma'ana an yi shekara sama da 300 zuwa 400 ana addinin musulunci lokacin ba a riga an haife shi ba, sai aka haife shi. Idan ka dauki Shehu Ahmad Tijani, ya zo shekara ta 1150, ma'ana an yi shekara 1000 wani abu ana addini kafin a haife shi. To lokacin da aka haife waɗannan maluma, sai muka dauka cewa misali a yanzu idan mutum baya tare da su in yi addini bai yi ba, tambayar da mutum bai zai mana, to ina hukuncin waɗanda suka yi addini kafin haihuwar waɗannan malaman, addinin su yayi ko bai ba? Dan idan muka dauka cewa duk wanda yau bai yi tijaniya ba, to ko yayi addini baya da addini, abinda wannan ke nufi fa duk waɗanda suka yi addini tun daga lokacin da Annabi ke Makka zuwa zuwan sa Madina zuwa barin sa duniya har ya zuwa shekara 1150, duk waɗanda suka yi wannan shirme suka yi tunda a lokacin babu Shehu Tijani balantana ce sun yi tijaniya. Ko dai me da addinin su yayi, ashe kenan wannan nan ba sai na shiga dariƙa ba addinin zai, ko kuma mu ce addinin su bai ba, anan mun mai da martani haka addinin su habai gaba daya. To haka in muka dauki Sheikh Abdul Qadir, kuma wani abu da mutane ba sa ganewa shine kasancewar wani yana da ilimi, yana da falala, yana da daraja, yana da daban kasancewar sa, kuma shin magannar sa in yayi shi din ta zama hujja a karbe ta a kyale ta alqur'ani da hadisi, wannan kuma daban. Domin dukkan waɗannan shehuna da ake ambatan su ba wanda ba a danganta shi zuwa ga gidan Annabi, kowanne ana kokarin a ce jikan Annabi ne. To a nan gurin abinda zaka cewa abokin zancanka, na sallama jikan Annabi ne, idan jika na gari ne sai na kyale maganar sa na kama ta kakansa, sai ya haushi na. Na sallama jikan Annabi ne, na sallama yana da falala, na sallama na saki, amma da shi jikan da kakan waye fa falala? Kaga duk abun bai kai rigima ba, abu ne maganganu ne da za a warware su a cikin ruwan sanyi, babu zagi, ba cin mutunci, tattaunawa da buga misalai, tunda dai mutane da dama Allah yana ba su basira ta su buga misali su yi kwatance, to sai ai ta buga misali ta yadda za a gane komai da komai a hankali cikin ruwan sanyi, kar wanda ya faɗa, kar wanda ya tashi hankali, bilalazi duk wanda ka jira cewa ai tashi hankali baya da gaskiya ne, duk mai gaskiya baya son ai tashi hankali. Menene ribar da kake so a cikin tashin hankali? Meye ribar da kake so a cikin tashin hankali? Kuma idan ka bi salsala a cikin alqur'ani, duk wanda ka ji ya ce ai rigima to baya da gaskiya, kuma duk wanda aka kure shi kaf aka kai shi bango wai 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 sai da zai, kuma baya sai ya karba gaskiya, kawai sai na dare ya zama shago. Abin da yake jira kawai a samu dan anacin da zai buga masa ai, to kaga wacce aka yi kenan. Ka duba Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda ke khalilullahi ne, da ya zo samu mutanen sa ya kiraye su suna bautar gumaka, ya kiraye su basu ji ba, sai ya aiki da hankali wanda ya kamata ko ba dalilin shari'a, hankali ya sa ka fahimci gaskiya ka gane ta da ƙarya. Gumaka suka zo suka tara suna bautar musu, ya zo duk ya rarrade gumakan gaba ɗaya sai guda ɗaya babba ya bar shi da gatari a jikinsa. Aka zo ana cewa waye man fa'ala hadha bi halatina innahu lamina zalimin, waye yazo buge mana alloli, lalle azzalimi ne, ma'ana wannan wani irin hankali ne wannan, Allah ka da zai kare kai yanzu an muje shi kana so kuma ka tare masa fada, kuma inda ya cika Allah a tambaye shi mana ya bayani wanda dake shi. Amma aka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim, ai da ma mun ji wani saurayi yana aibata mana alloli sunan sa ibrahim, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun, aka ji aka kawo annabi ibrahim suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim, yanzu kai ne kawo allolin mu haka, ce bal fa'alahu kabiruhum hadha, ba ruwana babban ne gashi nan, babban ne ba kun gashi daga tariya da dai ba, shine ya fi karfin yan kananan ya rarrade su. Kuma ma fas'aluhum in kanu to su da aka dake su ka tambaye su mara su muku bayanin waye dake su, kaga dunnan gurin yana so yubarhinu alaihim wa yuqimu alaihim alhujja, hujja yake kafa musu. ku tambaye su mana fasaluhum in kanu yantiqun, sai suka ce laqad alimta ma haula'i yantiqun, kasan ba sa magana, ba sa magana, to ba sa magana dan me kuka mutawusu. Kaga anan gurin da yazo nan karshen da sun yadda cewa eh waɗannan gumakan ba sa magana ko ba su da tasiri, nan take sai musu inkari na zahiri. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, ko alka bauta abinda ba ya cutar da ku, ba ya amfanar da ku, tunda abinda kuke bauta ba Allah ba, ba za ku hankalta ba. To daga nan gurin an je karshe me rage kuma, sai fada qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ku kona shi a haka rami ubunulahu bunyanan falquhu fil jahim, hujja ta riga ta kare yanzu abinda rage sai fada sai dake dake.
Wallahi in baka daina ba sai mun jefe ka. Qala rabbi inna qaumi kazzabun faftah bayni wa bainahum fatha wa najjini wa man ma'iya min al-mu'minin fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulk al-mashhun thumma aghraqna ba'd al-baqin inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al-'azizur rahim. Haka annabi Lutu da ya kore mutanen sa suka ce la in lam tantahi ya Lutu latakunanna min al-mukhrajin, wallahi idan baka daina ba sai mun kore ka daga gari. In je ina, in kun kore ni in tafi ina, ma'ana sai an kore ka ko baka so, sai an jefe ka can, za a jefe can, za a kore, za a kore mutun daga gari can, za a kone. Ka duba Annabi Ibrahim zakaransa da babansa daya da mai ji ba, amma ce la in lam tantahi la arjumannak wa ajurni maliya, fate mun daga ni in baka dana ba zan jefe ka. To duk wannan wanda kaga duk bakin sa na kunfa ya rasa yadda zai ya kai goro ya kai mari ya zuga wannan ya zuga wancan, a yake tana a tada hankali, ma'ana an kore shi ya rasa yadda zai kenan. Akhiru asan yatawakkau alaiha hiya alfitna, karshen sandar da zai dogara da ita ya dan numfasa shine ita yadda fitina. Amma in ba haka ba sai ai bayani ba, sai ai bayani ka'idar Qur'ani da hadisi kenan. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ka kawo hujja in kawo hujja, ka ce in ce, ka fada in fada, shikenan mutane kuma su fahimci gaskiya. Karka zagi kar in yi zagi, karka ci mutunci kar in yi mutunci, ba daidai bane ba in ce zan yi maka ba'a in aibata wani sashi na jikinka ko in aibata yarenka ko kabilarka. In dai nayi haka to dalili na ya kasa kenan, ba daidai bane ba ka aibata wata halitta tawa, ka aibata wani sashin jikina, ka aibata yarena, ka aibata kabilata, ka aibata wannan wa, in har kai haka dalilin ka ya kasa kenan, sai ka fake wani wuri ka koma gambara ko dan kama. Amma idan mutun yana da hujja ko dalili, babu wani magana ko ba'a, babu magana wani gambara ko kama, sai mutun ya kawo Qur'ani hadisi sai a shimfida sai a baje koli, sai al'ummar Annabi ta fahimci gaskiya. Kuma wai yanzu abubuwa irin waɗannan na addini, dan Allah idan ana zaman lafiya ake fahimta su ko yin ana fada, to dan me muke so su mun yi fada? Ku dauki ka'ida, duk wanda yake son fada fa ba ya da gaskiya fa, duk wanda yake son a tashi hankali ayi waye ba ya da gaskiya fa. Kuma duk wanda kaga yana sa cewa a tashi ai tashi hankali, wanda zai zuga ya tashi hankalin babu dan sa ciki, sai dai dakko ƴaƴan mutane sai ya sa su sai su tashi hankali. Ni kuma ƴaƴansu suna gida suna karatu, ko kuma ƴaƴansu suna tashi hankali, duk wanda za ku jace a tashi hankali. Kuma wani abu da ake gane malamin bambanci tsakanin sunna da bid'a da shi, mai kokarin ya dasa mutane kan sunna, kokarin sa ya dasa mutane su fahimci addini, ko sun san shi ko ba su san shi ba, ko sun masa alfarma ko ba su masa alfarma ba, ko suna bashi kuɗi ko ba ta bashi, shi dai su fahimci addini. Da yawa daga cikin waɗanda suke zuwa wajen wa'azi lokacin da ahlus sunna ke wa'azi, zaka samu waɗanda kiɗanka na janabiyo ka ne, amma babu wata alaka ta personal idan an tashi tsakanin malamin da almajirin, bai ma san a wace unguwa yake ba, a wani office yake ba, a wani yake ba. Mai bid'a kuwa in dai kai almajirin sa ne ya san ka, to ka shiga uku, in dai kana da haske wallahi ka shiga uku, kana Abuja ya san office ɗinka, kana kasuwa ya san rumfar kasuwarka, duk waɗansu matsaloli nashi na rayuwa akan ka zai dora maka. Ahlus sunna baya haka, ahlus sunna kokarin ka fahimci addini ka bauta Allah, ko ka zo rinsu ko ka zo jansa ba, ji kasu ɗin daga nesa kai aiki ne. Amma ba sai ya rika sa maka wani haraji haraji ba, ba sai ya rinka banka wani maganan kujerar umara ko kujerar aikin haji ba, babu wannan a cikin abin da ahlus sunna. Ka bashi baka bashi ba, wannan duk kai ta shafa, shi dai gurin sa ya isar maka da sunna ɗin ka yi aiki da ita, gurin sa ya haɗa ka kai tsaye da baban Kasim, ba ya haɗa ka da kansa ba. Malamin sunna baya tsorafar da kai kowa sai Allah, yace ka ji tsoron Allah, Allah yana da wuta, Allah ne halakar da Adawa, shi halakar da Samudawa, shi halakar da Fir'auna, shi yayi waye malamin bid'a kuma Musa asabawa, to ku kuma ku ne suwa. mu ne za a saba in aka yi mana ba daidai ba za a ga ba daidai ba mu ne anan yana tsoratar da kai ne kansa yake tsoratar da kai ba Allah ba to haka malamin bid'a yake malamin sunna kuma yana tsoratar da kai Allah ka kare dokar kake da ka kare dokar Allah in kare dokar Allah Allah zai fushi da kai Allah yana da azaba Allah yana da aljanna idan mutun ya bi shi Allah yana da wuta idan mutun ya saba masa amma malamin bid'a ba haka yake ba ko malamin sunna kokarin sa al'umma su yi karatu su fahimci addini amma malamin bid'a suna da wani abu kuma na taɓa faɗa mutane a tafsirin Maiduguri nake cewa mutane malamai za ka iya kasa su kashi uku akwai malamin da zai birge ka shi birge ka kawai zai akwai malamin da zai tsorata ka ya firgita ka akwai malamin da zai koya maka addini shi malamin da zai birge ka zai zo ya tabaka waɗansu kinsoshi da labarai ya kama wani zance nan bai karasa bai jona da wancan ya kawo nan ya jona ya harhada ya fitar sai abin ya birge ka ka ji ta haɗi amma in ka tashi aka tambaye ka me ka fahimta na addini wanda a yanzu ne ka fahimta da kafin ka je wajen baka fahimta ba me ya karu cikin darajar imanin ka alakar ka da Allah karuwa sai ko raguwa sai ba abin da ya karu ko ya rabu zaka je wurin sa so 100 kai ne dai wanda kake zaluncin nan a kasuwa baka daina ba kai ne dai wanda kake barna cikin harkar gwamnati baka daina ba kai ne dai wanda kake albushi wajen sayar da sayarwa baka daina ba in ma mace ce ita ce dai wanda kake miji rashin mutunci bata daina ba in ma kai ma azzalin kana cutar iyalinka duk baka daina ba saboda shi malamin ba addini ke ko da kai ba burge kai ke to sai ya taimaka wannan dabarun ya dauko nan ya fita nan ya shiga nan gurin ya fita nan ya shiga karasa mai ka fahimta shi to wannan zai burge kake nan in zaka yi shekara 100 ba ka fahimci addini ba wajen sa akwai malamin da zai tsoratar da kai wanda irin masu tsumbu irin masu da'awar karama irin masu da'awar walitaka su cewa su ba a saba musu wali zai fuci da kai wali zai wacece da kai abin da na cewa mutanen Kano ko nan ba ku da waɗannan matsalolin wallahi Kano ne ake da waɗannan matsalolin abin da na cewa mutanen Kano na ce yanzu ku al'ummar Kano da kuke da'awar waliyanku idan mutun ya rasa kasuwanci su ne in mutun ya rasa waye wali ne ya fuci da shi na ce dan Allah ku al'ummar Kano da ake muku wannan barazanar ko duba din nan mu da ire-iren mu ko ni Ja'far ko wane ne da wane ne da wane ne ba fa wali ɗaya muka yi watawaye ba dukkan waliyan muka yi watawaye gashi muna ci gashi muna sha gashi muna zuwa haji gashi muna zuwa umara gashi muna karatun qur'ani zamu kirawo aya cikin ikon Allah kaga ta zo zamu muhaddisi hadisi muhaddisi aya ba wani waliyin da sai ya fushi ya ce ya shafe qur'ani da ke kanmu ko dan Allah bai da wani tsoro ta wai duk kace mutane nace ko ba haka bane nace kuma ku fita wajen karatu tafsiri da muke na ranar juma'a nace ku fita duk wanda ya isa je kirge adadin mota ko mashin da suka zo wajen ba zan su kirgu ba nace to duk wanda suke zuwa nan muna fa wai duk sunan ku duk waliyi sun yi fushi da ku amma gashi da mota kuka zo da mashin da waye idan yin waliyi ya fushi da ku ya kwace motar da mashin din mana kuma nace su me yasa waliyan sai dai su yi fushi da mu musulmai dan Allah yadda waliyan nan idan an yi fushi da su suke jin haushi dan Allah su gama mana da Isra'ila mana muhuta wani irin waliye ne wannan sai dai su yi fushi da kai musulmi da kai musu ba daidai ba amma sun kyale Yahuda suna kashe Falastinawa a Falastin sun kyale su Bush suna zalunci sun kyale su Russia suna karkashe musulmai a Chechnya sun kyale Philippines ana karkashe musulmi a yankin Moro sun kyale ana zalunci wani irin waliye ne su sai dai kai kawai bawan Allah nan gurin sun yi fushi da kai ka rasa kazuwa amma ga arnatan sun kyale su ba su karkashe su ba an huta wannan kenan na sake ce musu kun ga idan ahlus sunna aka ga yayi shiga mai kyau ya sa riga ya sa mai shirin sai a ce Saudiya ta biya shi idan an ganshi Allah ya jarrabe shi arzikin sa ya kare sai a ce waliyai suka fushi da shi nace kun ga anan gurin ku kuna da matsala ma'ana yan Saudiya alheri ce yake hannun su ku kuma waliyan ku sharri ne ke hannun su ba haka bane ba ai da kamata yayi ma in ne shiga mai kyau a ce ka gani duk da haka yana saba wali amma tunda wali yana da karamci ya gintsi yayi hakuri ya taimake shi ka gane sai zanto a ce wali yana da tuska biyu yana tuska ta alheri yana tuska sirri amma sai zanto su wali yana tuska sirri sai kawai da su in ka rasa gida su ne in kai wane ne su ne in an kure ka daga aiki su ne amma in kai kudi Saudiya in an baka aiki Saudiya in ka ta zabe Saudiya in kai waye Saudiya ma'ana Saudiya gaba ɗaya ta kuma ita kun tara mata alheri gaba ɗaya kenan in ka gina masallaci Saudiya in kai waye Saudiya makaranta Saudiya ba da guraben karo ilimi Saudiya to amma karewa a kasuwa wali kola daga aiki wali, kola daga makaranta wali, dumoshin a makaranta wali, rashin aikin yi dan Allah, dan Allah a nan ba cin mutuncin waliye kuka yi ba, mu da su waye zagi waliye, wani kuka zagi waliye kuka yi wa waliye habaici ba a sani ba, kuka yi wa waliye habaici duk ba a gane ba sai yau dai da muke fasa kwan. Ya ƴan uwa, a gaskiya wato lokaci yayi da musulmai za mu shiga sai tayin mu, duk wanda yake son addini, Qur'ani da hadisi, Qur'ani da hadisi, kuma duk wanda yake son fahimta addini ya fahimce shi kan fahimtar magabata, Qur'ani hadisi bisa ga fahimtar sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'ina, kuma mu mayar da hankulan mu kan kalubalen da ke fuskantar mu a matsayin mu na al'umma a wannan kasa, sama da matsaloli da ke tsakanin mu, matsaloli da ke tsakanin mu fa kar mu taba dauka zagi ne zai walwale su, wallahi ilimi ne zai walwale su, kuma duk mai san a walwale su sai ya cigaba da karantar da mutane, ya cigaba da wa'azantar da mutane, kuma mu gane cewa wato a yau a cikin dukkan wani babban malami da ake da shi, ga masallacin Juma'a na kofar gidan mai martaba Sarkin Bauchi, idan mutum ya nemi alfarma ce zai karantar da Sahih Bukhari ko da so biyu a wata, za a hana shi? Sai a sa Sahih Bukhari ko a sa Sahih Muslim ko a sa tafsirin Qur'ani. To ni abinda nake nufi, abinda nake nufi, duk malamin da yake son a fahimci addini sai ya me, sai ya karantar, kuma wajen karantarwa ya karantar da ayyan al'umma, ba ƴaƴansa kadai ba, ya karantar da ayyan al'umma. Kun ga yadda sunna take, malamin sunna yana son ya karantar da al'umma gaba daya, da ƴaƴansa da wanda ba ƴaƴansa ba, amma malamin bid'a sai dai ya karantar da ƴaƴansa ko kuma sauran ya muku wazi. Kaga ko miji tsakanin wazi da mai, zaka samu wani ya yi shekara 20 yana jin wazi, amma har yanzu in ka bude masa Qur'ani ba zai sa da baki ba, amma wanda aka yi kwana 30 ana tsora masa karatu na 35 zai fara sa da baki. To kaga ko miji tsakanin wanda zai ta yin wazi da yayi a daren maulidi ayi wazi, a ayi wazi ba zaka fahimci addini ba, nan wanda zai tsora maka karatu ko tsora wa danka karatu, kuma zaka samu cewa duk malamai na bid'a a duk inda suke, wallahi gidajen su suke ginawa ba al'umma su ba, gidajen suke abin nan. Marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da waɗansu suke zagin sa, nayi magana kwanaki nake cewa a bayan rasuwarsa zuwa aka ana cewa waye zai zama halifan sa ya koyar da karatun da yake karantarwa, cikin mutanen da aka kawo babu ɗan sa, an kawo malam Sunusu Gumbi, an kawo Sheikh Muhammad Awwal Abubakar, an kawo aminin sa wato Malam Halil Binji, an kawo waye, an kawo waye, duk waɗanda aka kawo cikin su ko ma local government ɗaya ba wanda suka hada da marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, local government ɗaya ma bata hada su ba, ballantana a ce ma ɗansa ne. To kaga malamin sunna kenan, shi ba wai ƴaƴansa yake kafa ba tare da cewa yana da manyan ƴaƴa, akwai ɗansa Dr. Ahmad yanzu haka yana karatu a Ummul Qura University, aboki na ne wanda da idan ana magana zuwa gaje shi ba sai a kawo shi zuwa gaje shi ba, ko da bai cancanta ba, tunda dai kawai komai gado ake a nan kasar na son zuciya ko ba haka ba. To amma ba wanda yayi tunanin wannan, saboda sunna ake yi, saboda sunna ake yi, duk malamin sunna zaka samu cewa ba wai ɗansa yake kawo ya gaje shi ba, kuma gashi ko da abin nan waye cikin malaman da suka rasu na kwanan nan, misali Sheikh Ismail Idris da ya rasu, ɗan sa kawo ya gaje shi, Sheikh Malam Ibrahim Bai mai shinkafa da ya rasu, ɗan sa kawo ya gaje karatun sa, ba malamin sunna sai yake ba, ba aminin sa bane ba. To ka kawo mun malamin bid'a ɗaya da ya bayar da almajirin sa yace shi zai gaje shi, wallahi sai dai ƴaƴansu, amma ba ta kawo mutane su ce wai kai ka zo ka gaje su, saboda menene komai su suke so su yi kaka gida, ya an gaishe su wuri su tura ƴaƴansu, amma a ce ga almajirin su ba za su tura shi ba, su kullum abinda suke so wai ko mutane an yi ku dan ku zama muridai, su kuma an yi su zama mauliye da shehina kawai, ku dangin gidan ku dangin gidan muridai ne, amma su ba za su ka su koyawa dan wani karatu ya iya ya gaje su, ba zai yiwu ba, wallahi wannan kuma shi ya kashe addini a nan kasar, shi ya kashe addini. Ga haka kira muke ga malaman mu cewa lokaci yayi da za a abin nan, kuma wallahi riba ce mutum a kawo wanda zai maka opposition, wannan riba ce a rayuwa. Ibn Hazm Zahiri yake cewa da mutum ya zage, da mutum ya yabe ni gare ya zage ni, sai aka ce meye hikimar ka, yace yace idan ya zage ni ɗaya daga cikin biyu ne, amma dai abin da ya faɗa game da ni gaskiya ne, yace to sanya kokari in gyara, amma abin da ya faɗa game da ni ƙarya ne to kaga yayin ka ji rage mun zulubi. Amma idan mutun yayi bane imma yabo na da gaskiya ne sai in ji dadi yace kaga jin dadin da ne zai rushe mun wani bangare na lada a wajen Ubangiji ko Allah akalle ya dakushe mun niyyata ta nan gaba. Imma kuma ƙarya yake abinda na faɗa ba alheri na bane ba amma da ya faɗa sai na ji dadi yace kaga anan gurin kuma ya fahimta na da zubarna na san ba haka nake ba amma da aka ce haka nake kuma na ji dadi. An gane ko yahibuna an yi mado kenan bi malam ya fa'alu wanda Allah ke fala ta hasabannahum bi mafazatin min al'azab. To kaga ake idan ka samu yara matasa waɗanda waɗansu ƴaƴanka da waɗansu jikokinka za su taso su faɗa wani abu wanda yake duk abin da suka faɗa game da kai Ubangiji ta'ala ya baka shekaru ya baka Qur'ani ya baka kaza sai ka tsaya ka auna ka gani me suka faɗa wanda ƙarya suka yi mun me suka faɗa wanda gaskiya ne. Abin da ke gaskiya ne tsakanina da Ubangiji sai in yi kokari in gyara. Abin da ke ƙarya suka yi mun sun yi mun kagi kenan Allah zai saka magana ta riga ta kare. To wannan idan da za mu ɗauki wannan matakin za mu samu sauki. Amma lallai a nan gurin ne ina kira ga mabiya lallai dukkan wanda ya zo ya ce mana wai mu kyale musulmi mu zaɓi Kirista to fa san zuciya ya faɗa mana. Na faɗi wannan magana a Kano zan sake mai ta yanzu. Ka san a Kano ni akwai ɗan ɗarika tun bara ma bara wancan sun ce sun yanke mu hukuncin kisa. Tuntun suka ce sun yanke magwancin kisa an yi waye har program aka yi a radio live aka yi zage-zage da hayaniya da cin mutunci iri-iri da sauransu aka duk wannan malaman suka kasa sai suka nemo mawaka na ce aiki kenan ma'ana malamai sun kasa yanzu an koma kan mawaka su tare musu fada a yi kage a yi zage da sauransu. Amma wallahi tallahi duk wannan abin bai taɓa sa ni na canja abin da nake ganin shi na fahimtar Qur'ani da hadisi ba. Abin da nace da su nace tabbas idan aka zo zaɓe a wuri ga musulmi tantagariya wanda yake ana sa ran kwatanta gaskiyarsa ga wani musulmi rubaba-rubaba nace zan zaɓi wannan tantagariyan in kyale rubaba-rubaba. Idan aka zo zaɓe ga Krista amma ga musulmi ɗan Tijjaniya ga musulmi ɗan Kadiriyya wallahi tallahi musulmin nan ɗan Tijjaniya ko ɗan Kadiriyya shi zan zaɓa ba zan zaɓi Krista ba. Idan wani malami ya ce shi ba zai zaɓe ni ba ni ɗan Izala ne ko ni Ahlus Sunna ne yana da hujjar da zai je faɗa wa Allah. Amma ni in na ce a zaɓi Kirista a kyale ɗan Tijjaniya ba ni da hujjar da zan faɗa gaban Allah. Ni ba wai ramuwa nake irin ta mutane na kan titi ga magarin mutane ba duk wanda ya zage ka kai ma ka ce kai ma haka ba haka bane ba. Menene maganan nan da ake faɗa jama'a suna ji addini ce za a tambaye mutum akan ta ranar tashin kiyama. Wallahi sai Allah ya tambaye ka abin da ka faɗa wa mutane me ka dogara da shi ko me hujjarka. Wani ya ce duk da zagin da indijeniya suke mana da menene ce duk zagin da suke yi din fa domin ni na yadda cewa 70 zuwa 80 cikin 100 din su an ba su addini ne a gungunce waɗansu suna yi da ikhlasi gaskiya iyakacin gaskiyar suke kuma da yawa abin da zai nuna maka haka ka kwatanta tsakanin shekaru 10 da suka wuce da yanzu. Dan Allah yanzu ana samun sababbin mutane su zo su shiga Tijjaniya so ake a daddanne na ciki kasa fita irin gajiya ta tsire da na bakinta. Amma Ahlus Sunna duk inda masallacin Ahlus Sunna yake me yake yi karewa yake duk inda ba masallaci ma yanzu akwai inda da masallaci kaza ne yanzu akwai duk inda Ahlus Sunna suke. To kaga ya za kai ka hada da waɗannan da waɗancan mutumin da ka riga ka ci nasara irin wannan akan shi me yana ka rikici da shi kuma nasarar ba ta ka bace ba nasarar ce ta Qur'ani da hadisi addini ne na fitra. Saboda haka ya ƴan uwa dan Allah kar waɗansu daga cikinku wai dan an faɗi magana akan su mumuna wani ya je yana cewa wai shi ma da zaɓi ɗan Tijjaniya ko ɗan Kadiriyya gara zaɓi Kirista wallahi kuskure ne billahi lazi ka faɗi wannan baka da hujja a wurin Allah ranar tashin kiyama. A iyakacin ilimi na da bincike na wallahi a yau ɗan Tijjaniya ya wuce suka tsaya zaɓe shi da Kirista na rantsa da Allah ɗan Tijjaniya ɗin zan zaɓa dan shi yana wakil yana ji shi musulmi ne shi. Amma in aka same shi ranar da zai fito shi fa ba musulmi bane ba shi ɗan Tijjaniya ne sai ce to kaga wannan ya bani adireshin sa. Ya kamata ku fahimci wannan da kyau wallahi zu 70 80 cikin 100 din su wallahi an kifa su ne ba daidai ba kuma babbar hujja da faɗa muku shine ku gane tsakanin masallatan ku da nasu kuma duk abin da za ku ce ganin malaman yanzu suna baci suna ganin mutane suna ta fahimta abinda da sai ka bi dare ana danyi ana yanga kafin a baka yanzu a radio ma ake rabawa duk wanda zai karɓi Tijjaniya a radio za a baki. Amma da sai ka bi dare sai ka yi wasa sai ka kama kafa a ce ka dawo gobe ka dawo jibi to kai waye yanzu kuma duk an riga an fahimta duk an gane an yi walƙiya duk wanda yake cikin duhu ya fito mun gan shi walai walkir qur'ani da hadisi ta haska jama'a zan dasa aya anan gurin fata na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai kuma duk wani hau Allah madaukakin sarki ya kawar da musulmai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu zaman lafiya a garin mu da jahar mu da cikin dalilukan mu gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
alhamdulillah Allah ya taka wa malam da alkhairi kafin tambayoyi akwai